pilote qui toujours atterrit en sûreté.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 7 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa domin fito da hanyoyin da za a samar da abinci ga al'umma cikin gaggawa akwai jan aiki babba a gabansa. Sannan za ku ji cewa Najeriya ta kai wasan ƙarshe na wasan cin kofin nahiyar Afirka. Bayan nan kuma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba da Sule Mumunu Barma zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labarin duniya daga bakin Mahmud Lalo.
To jama'a assalamu alaikum. Najeriya ta kai zagayen wasan ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake a Ivory Coast. ‘Yan wasan Super Eagles sun kai zagayen na ƙarshe ne bayan da suka doke Afirka ta Kudu a wasan dab da na ƙarshe da bugun penalty. Najeriya ta zira ƙwallaye huɗu yayin da ita kuma Afirka ta Kudu ta zira ƙwallaye biyu a bugun na daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka kwashe ɗaukacin lokacin wasan ana ci 1-1. Yanzu Najeriya za ta jira sakamakon wasa tsakanin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Ivory Coast mai masaukin baki da ake kan bugawa a yanzu don sanin wanda za ta kara da shi a wasan na ƙarshe wanda za a yi a ranar Lahadi mai zuwa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce duniya ta shiga wani ƙangi na rudani wanda hakan ke haifar da wahalhalu tare da daƙile cigaban da ake samu. Yana mai cewa ya zama dole a sauya akalin tafiyar. Guterres ya bayyana haka ne a yau Laraba yayin da yake bajewa mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya muhimman batutuwan da zai fi mai da hankali a kai a wannan shekara ta 2024, inda ya ayyana matsalar yaƙe-yaƙe a sassan duniya a matsayin babban abin damuwa da ke addabar duniyar. A cewar Guterres, zaman lafiya da tsaro kawai al'ummar duniya ke bukata domin su yi rayuwa mai inganci. Ya ƙara da cewa mutum miliyan huɗu ne suka faɗa ƙangin yaƙi a sassan duniya, lamarin da ya ce ya jefa jama'a cikin matsalar yunwa. Guterres ya yi nuni da yaƙin da ake yi a Gaza da Ukraine da Sudan da Myanmar da Yemen da Haiti da sauran wurare a nahiyar Afirka a matsayin manyan matsaloli a wannan shekara. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da shugabannin Isra'ila a yau Laraba kan yadda za a ci matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza a kuma saki mutanen da Hamas take rike da su. Wannan gana wacce ta haɗa da Prime Minister Benjamin Netanyahu da ministan tsaro Yoav Gallant da shugaba Isaac Hagos na zuwa ne kwana guda bayan da Blinken ya ce shugabannin Hamas sun ba da amsar su kan bukatun da aka gabatar musu.
We now have a response from Hamas to the proposal that was put on the table.
Blinken ya ce yanzu mun samu amsa daga Hamas, muna nazari a kai sosai kamar yadda Isra'ila ke yi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce wasu har-haren makamai masu linzami da Rasha ta kai ƙasarsa sun halaka mutum biyar a birnin Kyiv da Mykolaiv. Dakarun Ukraine sun ce har-haren na Rasha sun haɗa da na jirage mara matuƙa guda 20 da makamai masu linzami ƙira S-300 guda 5 da kuma guda 3 ƙira ballistics. Sun ƙara da cewa makaran tsaron sararin samaniyar ƙasar sun lalata jirage mara matuƙa guda 15 daga cikin 20 da Rasha ta harba da kuma makamai masu linzami guda 29 cikin 40. Shugaba Zelensky ya ce mutum ɗaya aka kashe a birnin na Mykolaiv. Hukumomin Pakistan sun ce akalla mutum 30 ne suka rasa rayukansu sannan wasu da dama sun jikkata bayan fashewar wasu bama-bamai biyu a wasu ofishoshin zaɓe da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan. Har-haren sun auku ne a gundumomin da ake kira fishin da ƙilla. Lamarin da ya haifar da damuwa kan yanayin tsaro gabanin zaben gama gari da za a yi a ƙasar ta Pakistan mai yawan mutum miliyan 241. Rudanin da ya biyo bayan har-haren kenan a yankin ƙilla inda ake ta hanzarin kai waɗanda suka jikkata asibiti. Babu dai wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin har-haren waɗanda suka faru mako guda bayan fashewar wani bam a wajen wani yaƙin neman zaɓe a lardin na Balochistan wanda ya halaka mutum biyar. wata kungiya mai alaka da ISIS da ake kira ISIS Khorasan ta daki alakin harin na farko. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a kudancin Philippines sun ce akalla mutum shida ne suka rasa rayukansu, sannan wasu da dama sun bata bayan da aka samu aukuwar zaizayar kasa a wani kauye da ake Hakargwal. Lamarin ya faru ne a daren ranar Talata a yankin Masara da ke kauyen da ake kira Mako a lardin Davao de Oro. Iftila'in ya lalata gidaje da dama, sannan ya rufe wasu motocin safa guda biyu da ke dauke da ma'aikatan da ke haƙar ma'adinan. Wani kakakin gwamnati ya ce ana can ana gudanar da ayyukan ceto don kubutar da mutum 27 da ke cikin motocin bas ɗin da zaizayar ƙasar ta binne. Mutum 8 sun tsira bayan da suka yi tsalle suka dirata tagogin motocin kafin ƙasar ta rufe su.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya. Kwamitin ministoci da kusoshin gwamnati da shugaba Bola Tinubu ya kafa karkashin jagorancin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Femi Bajamia Miller ya shiga kwana na uku domin fito da hanyoyin da za a samar da abinci ga al'umma cikin gaggawa. Akwai dai jan aiki a gaban wannan kwamiti da ke aiki a daidai lokacin da masu boren yunwa da talauci ke ƙara kunno kai a ƙasar, bayan da aka yi wata zanga-zanga a jihohin Neja da Kano da Ikiti da kuma Lagos. Ga rahoton da wakilin Umar Faruku Musa ya aiko mana daga Abuja.
Ga dukkan alamu, wannan kwamiti na ministoci da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kafa domin tsara hanyoyin da za a samar da abinci ga al'ummar Najeriya yana fuskantar babban ƙalubale. Yawan mabukatan abinci na da yawan gaske daga sassa daban-daban na ƙasar, yayin da kuma ba lalle ne a tabbatar da cewa irin yawan abincin da ke cikin rumbuna a yankuna daban-daban na Najeriya zai isa ya kai ga mabukata ba. Sannan tsarin da wannan kwamiti zai fitar da shi na samar da abincin yana tattare da wani barazana, domin shin za a bayar abincin nan kyauta ne ga al'umma ko kuwa za a sauke farashin shi rangwamen gaske ta yadda jama'a za su iya saya cikin sauki? Sannan kuma shin al'umma suna da irin wannan kuɗaɗen ma da za su iya sayan wannan abinci ko da gwamnati ta yi rangwame a kan shi? Na tuntuɓi ɗaya daga cikin jami'an yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya, Abdulaziz, domin in ji hanyoyi ko matakan da wannan kwamiti zai ɗauka domin kawo ƙarshen fitintunun da rashin abinci ko tsadace ke haifarwa a cikin Najeriya, inda yake cewa
wannan kwamiti yana kokari da gaggauta zamansa domin a fitar da dukkanin tsare-tsare da gwamnati ake ganin za a iya bi domin a rage wannan wahalhalu. Kuma insha Allah ba da dadewa ba, tunda wannan aiki ne na gaggawa, za a ga sakamakon shi wannan zama.
Kana ganin gwamnatin na da abinci boye wasu wurare da za a hiddo a ba mutane, ko kuwa za a ba da order shi ne a shigo da shi da gaggawa, ko kuwa za a saya ne cikin ƙasa da ko da yake yana da tsada amma a saida wa jama'a da rangwame, ko ya za a yi?
Wannan ba zan iya ce maka tsaye ga mataki ɗaya biyu da ake sai wannan aikin kwamiti sun gama, amma dai abin da na tabbata shi ne a gwamnati ba ta rasa ajiyar kayan abinci, saboda akwai rumbuna na ajiyar kayan abinci waɗanda suke na koda ta kwana kuma na wato tsammanin irin wannan yanayi. Kuma na tabbata ba za a rasa abin da za a fito da shi ba, a raba kafin a fara maganar sabbin hanyoyi da za a samar da kayayyakin abinci.
Malam Abdullahi Babasuji Suleiman ƙwararre ne akan sha'anin noma, na kuma tambaye shi hanyar da yake ganin gwamnati za ta iya bi domin kawo ƙarshen wannan fitinar da ke bazuwa a cikin ƙasar dangane da tsadar abinci ko kuma rashin shi.
Abin da nake so ka fahimta shi ne ƙasar nan mu muna da wani matsala, sai wuta ta tashi tukuna za a yi kokarin a ce za a kashe ta. A gaskiya waɗannan abin da suke so da za su yi yanzu ba a lokaci, don ku yi wannan tana nan ta riga tana nan a ciki, mutane ba su da abin da za su ci. Kuma in har ma za su yi wani abu, ka ga ko an za a shigo da shi daga ƙasar waje ma zai ɗau lokaci, tun da yake kaya ne ba wanda zai zo ta jirgin sama ba, kaya ne wanda ke za a kawo shi ta jirgin ruwa. To amma in ba kyauta fa za a ba, a gaskiya ba lokaci da za a ci za a yi wani abu da za a kashe wannan hali da muke ciki.
To amma ai gwamnatin na da shi ajiye a rumbuna daban-daban daga cikin Najeriya, kuma ba a rasa abincin a cikin ƙasa, watakila su ne suka ɓoye domin shi tsada su saya. Wannan idan wanda ta fitar da shi wanda take da kuma ta saya hannu 'yan kasuwa wanda yake da tsadar nan, kana jin zai ba da ɗauki na gaggawa kada a ci gaba da maganar yunwa ana zanga-zanga?
tsammani muna da abin da yake an aje shi wanda yake za a zo a raba kowa da kowa wannan cutar ta sauka. Ba na tsammani kan cewa a gaskiya abu mun an za shi kan ka'ida. In kuma har ma za su yi haka dai to zai yi kyau. Muna ta jira.
Yanzu dai Indo ɗan ƙasa ya koma akan wannan committee wanda yau ne zai shiga rana ta uku kuma ta ƙarshe da ake fatar zai fitar da jadawalin da za a bi domin fitar da abinci idan akwai shi a rumbunan Najeriya ko kuma za a sai shi a hannun 'yan kasuwa ko kuma za a gaggauta shigowa da shi daga ƙasashen ƙetare domin a murƙushe wannan barazanar da ke bazuwa a sassa daban na Najeriya domin neman abinci ganin tsadar da ya yi a halin yanzu. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma sai gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa a kasar Ivory Coast. Kungiyar Super Eagles ta Najeriya ta kai wasan ƙarshe bayan da ta yi nasara akan kungiyar Bafana ta Afirka ta Kudu a bugun penalty. Ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya mazauna Turai da wakilin mu Ramatu Garba Baba ta aiko mana.
To alhamdulillahi yau dai wasa dai ya yi daɗi kwa in Najeriya wannan gasa ta tantana AFCON 2023 na kasashen Afirka da aka buga a nan shekarar gaskiya ma da ke Najeriya dadi yau da duwanda yake son kallon kafa. Amma mun san cewa kafin a fara wannan wasan South Africa da Najeriya idan ya zo tsare baya duk suna da kyau na aka du aka yi gari ganin wannan gwalagalin da suka bari aka zira musu duka South Africa da Najeriya in aka duba aka gani sun yi kokari wannan kare baya tunda aka fara wannan gasa na AFCON. Amma dai Najeriya kuma matsalar Najeriya shine ba ma shan gwalagule kamar yadda ya kamata da duk da muna da manyan 'yan wasa ya kamata su ringa sha. Amma dai ba za a wannan korafi akan wasan da suka buga ba har zuwa yanzu. Gaskiya sun yi balayin kokari yau ma sun gaskiya sun nuna dacewarsu su sa JC din Najeriya musamman ma goalkeeper da Najeriya. Mun yi bala'in mai sunansa kokari a wannan gasa ta wannan shekara. Amma wannan fatan mu da Allah sa mu maimaita wannan wasanni da muka buga da kwazo da muka saka wannan wasa wannan na ƙarshe final kenan insha Allah.
Assalamu alaikum, sunana Bello Sisko daga nan ƙasar Jamus. Ina alfahari da ƙasa ta Najeriya, ina muke ta cin kwallo muke ta basu gaskiya. Ina alfahari da ƙasa ta Najeriya, ba abin da zan ce wa Najeriya sai dai Allah ya albarkace ƙasar mu.
Oh yes, yes, I'm very happy, I'm very happy that Nigeria mun ci wannan kwallo. Wannan ba abun mamaki bane because we are very good, we played against an okay team, we played very very well, we beat some team.
To madalla ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan mazauna Turai. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Auta waziri kuke ji malam, ku zo ku zaga autar mata, kar ku taba mini yar gata, ku bar ni kawai nayi mata rawa, babu irin ku cikin mata.
auta waziri kuke ji malam ku zo ku zuga autar mata kar ku taba mini yar gata ku bar ni kawai nayi mata rawa babu irin ku cikin mata
ku zuga auta na maza kar ku taba mini dan gata ku bar ni kawai nayi masa rawa babu irin sa cikin su maza
autar mata
Madalla da fatan an shakata da wannan faifai. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya samu mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako zai sauka a birnin Douala ƙasar Kamaru, sannan mu nufi Kumasi a ƙasar Ghana a ci gaba da tantauna batutuwan da suka shafi masu buƙata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Wani matashin da Allah ya jarabce shi da tawaya ɗan asalin Najeriya, mazaunin Douala a ƙasar Kamaru, ya zama abin misali ga takwarorinsa na ƙasassu, a bisa la'akari da yadda ya haɗa sana'o'i da dama da nufin kare mutuncin kai. Lauya kuma ɗan jarida mai zaman kansa, baƙon shirin na haɗa waɗannan ayyuka da kasuwanci. kamar yadda za a ji a kashi na farko na tantaunawarsa da wakilin muryar Amurka a Duala, Maimunatu Sadu.
To sunana dai yaya Haruna, wanda aka fi sani da barista Yaya Haruna, wanda yake tunda na tashi ina sha'awan harkar shari'a, harkar lauya, wanda yake farko ma fara karatuna magana bangaren shari'a na fara karantawa. Yaya Haruna dai an haife ni a ƙaramar kuma Igabi a jihar Kaduna, a arewacin jihar Kaduna, a gari Mararaban Jos, wanda yake mu Fulani ne, wanda yake an tashi a ƙauye. Kuma da na tashi, wato na tashi da iyaye, uwa da uba da yayu da kanne da sauran yan uwa da abokan arziki, mun tashi a ƙauye tare da dabbobi.
Amma yanzu kuma sai muka ga cewa bayan wannan batun magana zancen lauya, ni na saka a matsayin ɗan kasuwa da kuma ɗan jarida, yaya aka iso wajen?
Kin san Hausa suka ce na ƙasa ba kasawa ba. Hausa kowa ya san ma'anar kenya ko bakon dauro. Ni allura ce, ba wai wani rishi ko iska ko wani abu ba.
Wato allura ne dai.
Ni allura ce, wato a wannan kowa ya san kenda ba son allura. To da aka kai ni asibiti, babban likita ya ce kada yi mani allura. To daga baya wani dokta ya zai mani allura, shine su kuma likita suka ce ma zan mutu, ba zan rayu ba. Suka ce ya za mutu a daina kashe kuɗi ana ta sai da shanu kaza. Daga baya aka zo sai wato na rami na bushe gaba daya. Wato hei wa'anda take,
wato kuma alluran ya janye maka komai ne a cikin
ya. Wato wannan lokacin wanda take jinya na bata daga kanwan mama na, bata daga hannu na, bata daga dan jan hannu na ko miƙe kafa na ko miƙe hannu na. To a wannan lokacin hakan nan alluran nan ta zo man haka, sai jijiya ta rike. Sai ya kasance na tashi haka, amma haka nan bai hana ni kiwon shanu ba. Ina hawa ikin saro ma shanu ganye, ina noma, ina da gona wanda zan yi noma, zan je da kaina in yi huda ko in yi noma duka, domin mu Fulani ne wanda suke da noma da kiwo, muna da dabbobi. Na yi wannan daga baya 2003, a wannan lokacin na fara shiga makaranta, a wannan lokacin na fara shiga karatu 2004, mata ta rasu a wannan shekara na tafi Kano. Na fara karatu tun karatun allo a shekara uku, alhamdulillah na sauke Qur'ani, na dawo hadda, na samu abun nan.
A wannan tattakin da kai, baka samu matsala na wasu mafi akasari waɗanda suke cikin wannan matsalar, mutane suna yi musu irin wannan kallon?
Alhamdulillah, ni da na tashi a gaskiya a gidanmu ma iyayena suna so na ƙwarai da gaske. Haka dangina suna so na, kuma duk a ƴaƴan mamarmu, ƴaƴan babanmu, ba wanda aka nuna ma dangi mama na za ta tafi Kano, domin mamata su ne asalin Fulani Sulubawa ne, mutanen jihar Kano ne. A lokacin za ta tafi biki a gidansu can, gidan babansu, da yake ni takwaran babana, kakana ne, tana suna kirana da baban gida, idan da ni ake tafiya, wanda yake a halin yanzu haka a dangin a ƴaƴan mamarmu, ba wanda ya san dangi kamar yadda na san dinginmu, ba wanda dingi suka sani kamar ni, domin ni duk abin da zai ana zuwa da ni. Kuma alhamdulillah, dingina suna so na, iyayena suna so na, har bara so mamarmu ta haifi 2004, ta haifi ƴaƴa biyu, ta rasu ranar Ladi bana manta a watan January.
Allah
amin. Daga baya lokacin babanmu ya aure, da bai da wata mace sai mamarmu, sai da ta rasu tukunna ya kara aure. To kin ga wannan ya sabani mu kenan, mu da da ra'ayin hudu a biyu uku hudu a lokaci daya.
Kamar yadda kake tafiyar da kasuwancinka da duk wannan matsalar da kake tattare da shi na wato masu bukata na musamman, to amma kuma muna gani kamar yadda kake tafiyar da kasuwancinka, kake tafiye-tafiye kasashe da dama, ta wannan hanyar baka samun matsaloli ko kuma yaya kai har ka fara aiwatar da wannan kasuwancin?
Ni ban fara, ban samu matsala ba ko kadan. Zamana a jihar Kano na shiga Buhari, na yi harkan siyasa ma a jihar Kano. Ina da abokai manyan mutane, wato ni abinda Allah ya taimake ni, wato Allah ya mani farin jini ne, kin gane ba? Duk wanda na yi alaka da shi ina so na, ko mace ko namiji, Allah ya mani farin jini bangaren maza da mata. To shi yasa Allah ya haɗa ni da manyan mutane, duk garin da na zo na
ga cewa ko halayyar ka bane da yanayin da kake tafiyar da lamuranka.
Allahu alam sani ba wannan. Allahu alam amma mato da na zo jihar Kano na shiga karatu har na gama primary school secondary school har na soma sha'awan harkar lauya daga baya sai nake ganin gwamnatin Najeriya don ban taɓa tunanin zan fita waje ba gwamnatin Najeriya ko sa gama karatu ma ba aiki ba wai sai na koma karatun addini. Allah ya fitar da ni na zo Maiduguri na zo ƙasar Kusiri na zo ƙasar Chadi na je Sudan duk karatu ya kawo ni kusan shekara 19 a wannan yankin har Allah ya kawo ni duwala.
To kamar yadda aka ji a shirin da ya gabata wani gurgu dan asalin jihar Talabirin Jamhuriyar Nijar Yusuf Ibrahim wanda ainihi ya tafi Ghana da zumar yin bara ya fahimci rashin dacewar wannan ɗabi'a a matsayin madogara. Wannan ya sa matashin ya fara kasuwanci a Kumasi inda yanzu haka yake sayar da wayar hannu da tarkacenta. Ko da yake a cewarsa akwai wani kalubalen da ke addabarsa.
Gaskiya kalubalen da nake fuskanta cikin wannan sana'a gaskiya suna da yawa wallahi. Da wani lokaci ni kan kaina ma sai na ba kaina tausayi. A kowane lokaci a farko dai idan na zo tun da safe na dauko kayan ga kafin sama wanda zai dauko min kayan ya kai mini wurin sana'a sai na gaji na wahala. Inda kai chat din kuma ni da kaina zan zo in shishiyar da su in dinga makala su ina azu saura sama. Da ƙarshe ma kuma sai bayan na gama shirya kuma sai hadari ya taso. Gashi ban da kwafi na fili nake. Hadari ya taso ruwa su zo su dinga watsar da abu. So gaskiya ina fuskantar kalubale sosai. Wani bi ma wasu kayan ma sai ruwa su tayar da su da iska da sauransu. Wallahi gaskiya akwai wahala ciki sosai. Kuma gaskiya hankuri dai ake yi game da wannan da yake ana fuskantar kalubale sosai. Akwai wahala. Dan inda a ce ma ina da kwantina ne wanda zan saci ko shago. Da wannan duka yana da sauki ni ga hadari ina yin sauri sai in rufe sai in tafi ma in samu wani maliki ko a cikin masu yin zaman amma haka din da suke kan table ne suke gashi ana yawan ruwa ƙasa ce mai yawan ruwa wallahi nake ce maka wasu kayan ma sai su jijjike sai na zo gida in shashafe da tsumma hakan ga in shanya in sun bushe in sake dawowa kuma dai in zo in rafe su gaskiya akwai matsala sosai. Gaskiya jama'a da muke tare da su a kasuwa makwabta na kasuwa gaskiya muna tare da mutanen kirki don wallahi wasu suna tausaya mini in sun ga na shiga cikin wani hali na irin kaman in ruwa zuwa kan za su zo da gudu in abin bai fi karfin su sai zo su kama mini amma gaskiya wajen iko kuma akwai iko da kansu wasu sun ka wuce sun gani na sana sauci gaskiya malam kai kokari Allah shi maka albarka da sauran kuma al'umma duka mai yawanci sun ka wuce sun ga ina wannan sana gaskiya suna jin dadi. Amma sai dai kalubalen da na fuskanta wajen iko masu kula da hanya su ne wani lokaci da na je can baki hanya inda nake ajewa suke kullum sun ka so ce mini in tashi bisa hanya nan ga ba wurin sana'a ne ba to daga ƙarshe ma da sun ka dame ni sai da ni bar ma wannan sana'a lokacin to daga baya ne sai dai na samu wani can cikin lungu inda ma ba ma wasu jama'a da yawa ke wuce a wurin ba sai na samu ina dan dubara haka nan amma ni dai gaskiya yanzu ba ne da niyyar komawa gida yanzu na dindindin.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakinmu barista Yahaya Haruna da Yusuf Ibrahim da wakilan muryar Amurka wato Hamza Adam a Kumasi Ghana da Maimunatu Sadu a Douala Jamhuriyar Kamaru. Ni Sule Mummuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. To masu sauraro sai a yi mana afuwa ba za mu samu dama kawo muku labaran duniya a takaice ba. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma producer mu Julie Desperation da ma injiniyan mu na yanzu Bill. Ni daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.